بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك إن وغديت تبتك الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي ديكامون نسافية الصبر يومنا أشيرين جوتن جماد الأولى هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبود أريه دولة لاتن دتقواس إقدامي لديا يوغو مشا تقواس جوتن بيو شكرا تدبو بي دبو مشا بقوي من داودن شي قبل كرات اللتافين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نبب مالم الدين المسلم شي الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب منافات الله سبحانه وتعالى يمسرهما satin da ya gabata mun karkara babin da ke magana akan tsoratarwa dangane da shirka. Yau babin da zamu tashi malin yace babu du'a ila shahadati alla ilaha illallah, babin da zai magana akan kira zuwa gashe da babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Wato wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi, wato Allah ya bashi hangen nesa matuka. A babubukan farko idan ba ku manta ba, yayi tsokaci yayi tattauna ne akan tauhidi da wajabcinsa da falalansa da darajojinsa. Da ya gama bayani akan wannan kuma sai magana akan kishiyan tauhidi, ita ce shirka. To yanzu idan ka gane tauhidin can kuma ka gane kishiyan tauhidin shirka, kayi tauhidin kuma ka nisanci shirka, ba ka cika ba kenan? To bai isa ba, har sai kuma ka koma kayi da awa zuwa ga la ilaha illallah. Ila an fahimci matsalar da kyau. Da haka matsala biyu ce. Na farko, abin da addini ke nema a wurinka kai a karan kanka ka cika. Sannan abu na biyu, ka cika wani. Idan ka cika kai kadai baka cika wani ba, kana da nau'in asara a tare da kai. Kamar yadda Al-Qur'ani mai girma cewa al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Da yace illa alladhina amanu wa amilus salihat, wannan kai ne ake neman ka cika. Kai imani, imani ta gaskiya, kuma kai aiki, aiki na kwarai. Idan aka samu nagartaccen imani kuma aka sami kyawawan aiki, ba mutun ya cika ba kenan? To me ya rage kuma? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dole kuma yi da'awa akan a gane wancan gaskiyan da ya gane yake. Dole kuma yi da'awa akan ai hakuri gurin bin Allah subhanahu wataala. Da wannan abubuwa guda hudu, na farko a gefe guda guda biyu, imani da kyawun aiki, kai ka cika, ka kubuta daga sashin hasara da Allah ya ce innal insana fi khusr. A mataki na biyu, sai kai da'awa mutane su gane wancan gaskiyan da ka gane kai, kuma ka kiranye su akan su yi hakuri gurin bin wannan gaskiya. Da wannan in ka dau wannan sufofi guda hudu, ka cika, ka cika waninka, ka kubuta daga dukkan asara na duniya da na lahira. To shine a wannan babi sai mali ce babu du'a ila shahadati alla ilaha illallah, babin da zai magana akan wajabcin yin kira zuwa ga shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Kenan yanzu wannan aiki ya lazimce ni, ya lazimce ka, ya lazimci malam, ya lazimci dalibi, ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama, to ya lazimce shi akan yayi da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma a cikin babin sai malam ya tsokaci akan cewa hakan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin shi da annabawan Allah gabaki dayansu. Wato bayan kai ka cika kuma ka gayyato wasu su yi aiki da abin da ka gani, ta hanyar ka kwadaitar da su, ka karantar da su, ka ilmantar da su, kai musu da'awa, wannan ita ce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda ya tsaye da ita da ita ma ya sanu, domin albarkacin da'awansa ne har ya kasance musulunci ya mamaye duniya, ya mamaye gabashinsa da yammacinsa, kamar yadda zamu karanta can a cikin wannan babi insha Allahu ta'ala a cikin wannan littafi. Albarkacin da'awan ne har addinin musulunci ya iso mana, gashi har yanzu muna alfahari da kasancewar musulmi. Me ya haifar da haka? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya tsaya kai da fata, yayi da'awar nan, sannan ya rika tuttura mutane suna yin da'awa zuwa ga hanyar Allah subhanahu wataala. Bai ja da baya ba, bai sassauta ba, bai kuma yi rauni ba, sai ga shi wannan ya ba da amfani mai kyau har mu mun samu kanmu a cikin addinin musulunci. To wannan na daga cikin abin da ya wajaba a kan kowane musulmi ya miƙe da'awa zuwa ga wannan addini. Idan ya zama wajibi ne kowa ya da'awa zuwa ga wannan addini, amma kuma akwai bambanci na ilimi, akwai bambanci na dama, akwai bambanci na abubuwa mabambanta, kowa zai yi ne gwargwadon irin daman da Allah subhanahu wataala ba shi. Bijimin malami dole ne wajibcin da ke kansa na da'awa zuwa ga addinin Allah ya fi girma fiye da wanda bai kai shi ba. Malami wajibcin da ke kansa ya fi na ɗalibi, ɗalibi wajibcin da ke kansa ya fi na wanda ya fara karatu a yanzu. Amma dai kowanne daga cikinsu ya wajaba a gare shi ya yi da'awa zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kuma wajaba ya yi da'awan nan da duk irin daman da Allah ya ba shi. Wani Allah ba shi daman ili, wani Allah ba shi daman dukiya, wani Allah ba shi daman lokaci, wani Allah ba shi daman mulki. Duk irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na dama, wajibi ne ka yi amfani da wannan, ka kiranyi mutane zuwa ga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To idan mun fahimci wannan da kyau, to shine abin da zamu karanta a cikin wannan babi insha Allah ta'ala. Malai ya ce wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Dama idan ba ku manta ba, ɗabi'an malam idan ya buɗe babi baya yin ta'aliki, baya yin sharhi, kawai sai ya ce maka babin da ke magana akan kaza da faɗin Allah kaza ko da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza, sai ya rufe babin. A wannan babi ya kawo ayan alqur'ani mai girma guda ɗaya da kuma hadisai guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ayan take cewa kul, ka gaya musu kai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, hadhihi sabili, wannan ita ce tafarki na. Ad'u ila Allah, ina kira zuwa ga Allah, ala basiratin, akan ilimi da yaqini da hujja, ana wa man ittaba'ani, ni da duk wanda ya bi tafarki na, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin, tsarki ya tabbata ga Allah, da dai ban kasance cikin masu shirki ba. Wannan aya na daga cikin ayoyin cikin suratul Yusuf. Dama suratul Yusuf wata sura ce wacce take babban abin da ta maida hankali a kai shine al'amarin da'awa. Babban abin da suratul Yusuf sakon da ke ciki kenan, da'awa da yadda ake yin ta, da kula da yanayi, da kuma kula da waɗanda za a yi musu da'awan da abin da ya kamata a haka. Shi yasa a ƙarshen suran Allah subhanahu wataala ya kawo waɗansu ka'idoji masu ƙarfi, waɗansu ka'idoji da waɗansu turbauba da Allah subhanahu wataala ya dasa ga duk wanda ke nufin yi da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala. Bayan ya yi magana akan wajibcin da'awa, to cikin irin ababen da Allah subhanahu wataala ya kafa a ƙarshen wannan sura ta suratul Yusuf shine yake cewa kul, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ka gaya musu hadhihi sabili, wannan ita ce tafarki na, bi ma'ana hanya ta kenan kuma manhaji na kenan, shi aka aiko ni, shi nake yi, kuma da shi na sallu. Kamar mai tambaya ya tambaya ya ce ya manzon Allah, to me ce ce tafarkin naka tunda ka ce hadhihi sabili, wannan ita ce tafarki na, ita ce hanya ta. Kamar mai tambaya ya tambaya ne ce to me ne kenan tafarkin, wace hanya kenan kake magana akai, sai ce ad'u ila Allah, ni aiki na, tafarki na, manhaji na shine ina kira zuwa ga Allah ne, ala basiratin, kuma ina kiran nan akan basira. Basira ita ce hikima, da Allah ce ad'u ila sabila rabbika bil hikmati, basira ita ce hikima. To me ma'anan basiran? Bi ma'anan ilimi da yaqini da kuma hujjoji na hankali da na shari'a. Ka ji da irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da'awa kenan. Yana da'awa akan ilimi. Wannan ilimi ya hada da ilimu ma na addini gabaki daya. Ya kasance abin da za ka yi da'awan akai, kai karan kanka ka san shi sani sosai. Ya hada da ilimu ma na addini. Ka san halas da haram, ka san wajibai da farillai, mustahabbai da sunnoni, duk ka san sassansu. Sannan kuma kana da cikakken ilimi akan shi karan kansa da'awar ya ake yi kana da ilimi akan waɗanda za a yi musu da'awan suwa zan kira domin irin kiran da za ka yi ma malamai ba irin kiran da za ka yi ma jahilai kenan ba irin kiran da za ka yi ma ƴan ƙauye ba irin shi za ka yi ma ƴan binni ba irin da'awan da za ka yi ma mata ba irin shi za ka yi ma maza ba kowani wanda za ka kira yana da irin yanayinsa idan ka sami ƴan kasuwa irin da'awan da za ka yi musu yana da kyau ya bambanta da irin da'awan da za ka yi ma manoma kowani wuri da irin salon da'awansa da kuma irin salon yanda ake yin da'awa akwai lokacin da yake da'awan yana da buƙatuwanka miƙa ne akwai lokacin da yake da'awan yana da buƙatuwanka riƙe akwai lokacin da da'awa yake da buƙatuwanka saki fuska akwai lokacin da yayi daidai kwarai da gaskiya yana da buƙatuwa dan bubbude iska shigo wannan gaskiya ne akwai lokacin da da'awa tana da buƙatuwan ka tsuke fuska ka shamur bi ma'ana dai wannan ala basiratin din tana daukan ilimi ilimin nan kuma ba lalle ilimin addini ba ya hada da ilimin addini kai zurfi a cikin sa ko kuma ka samu rabo a cikin sa ya hada da ilimin sanin waɗanda kake da awan gare su sanin yanayi da wuri da hali duk sai ka san shi shine ala basiratin akan ilimi da yaqini kai karan kanka ya kasance abinda kake da awon akan sa ka gamsu da shi ka nutsu da shi ka fahimci shi da kyau baka da kokonto ko ta baba ko shakka akan sa sannan kuma kana da hujjoji hujjojin nan na shari'a da na hankali kar ka gama bayani a ce hatu burhanakum ka kawo hujja kai ta mutsu mutsu a ya kasance kana da hujja hujjan nan na shari'a da na hankali hujja ta shari'a zaka iya jawo nassin qur'ani da hadisi zaka iya jawo asari na daga tabi'ai da tabi'ut tabi'in zaka iya nakalto bayanai daga malamai al-ulama ar-rabbaniyun malamai na Allah waɗanda suka yi magana suka gina maganar su akan haske na addini hujja kenan ta shari'a to akwai hujja kuma ta hankali yanzu wannan za a dubi yau da kullun ne sai a baka wani bayani wanda zai kama tunaninka to duka wannan shine ma'anan ad'u ila Allahi ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira da haka addu'a kenan tana da buƙatuwan wannan ita ce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah a cikin wannan zamu fahimci cewa ashe da'awa ana yin ta zuwa ga Allah ne ba ana yin ta zuwa ga kai bane kamar yanda malam zai kawo a cikin masail akwai daga cikin mutane in yana da awa yana da awa zuwa ga kanshi ne yana kiran mutane ne don a gane darajar shi a gane matsayin shi a mutunta shi a gabatar da shi a cincika shi a ɗaukaka shi a samu waɗanda za su riƙe mishi takalmi waɗansu suna rufa mishi baya waɗansu ba sa hannu da shi sai da in yi magana a ce algafarta mala wani gabaki ɗaya da awansa a ƙarƙashin wannan yake yana sai ne ya nuna muku falalansa na haddace kaza na iya kaza ƴaƴana ma sun iya kaza jikoki na ma sun iya kaza ni ne na fara yin kaza ni ne na tunkuɗa kaza ni ne na jawo kaza bi ma'ana ya da'u ila nafsihi ba irin wannan ake magana ba ana maganan ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah da'awa kenan tsaftatacciya da'awa kenan ta Allah da'awa kenan mai cike da ikhlasi wacce Allah yake so kuma ya yarda da ita kuma ita ce take ba da kyakkyawan amfani ko me da awan yana raye ko bayan bashi da rai ita ce mene ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yace ala basiratin ni ina kan basira ita ce wannan wanda muka yi bayani ilimi da yaqini da hujja na hankali da ni shari'a ina kan ilimi da yaqini da hujjoji akan haka nake da awata ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda ya bi tafarkina ku ji layi a wannan wa man ittaba'ani da ni da duk wanda ya bi tafarkina yanzu da na yi tambaya in ce ina mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah duk wanda yake jin shi mabiyin manzon Allah ne nuna mun kan shin ganshi manyan mu da yaran mu duk wanda yake jin shi mabiyin manzon kullun tsofan shi nuna kan shi
to duk Allah ya muku albarka na tabbatar da kuna cikin mabiya to duk wanda yake jin shi mabiyin manzon Allah ne ga Qur'ani ya dora mishi wani aiki cewa yi da'awa zuwa ga Allah ana wa manittaba'ani dani da duk wani wanda ya fita farki na aikin mu kenan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a harshen alqur'ani kenan bai taba yiwa a samu mabiyin manzon Allah amma baya da'awa zuwa ga Allah bai taba yiwa a samu haka a ce ga wani ya ce ni mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma in ka ga yana kumfan baki yana neman duniya ne in ka ga yana tada hankali yana neman duniya ne in ka ga yana kumfan baka yana sababi wani abu ne na duniya zai wuce shi yana da'awa zuwa ga ya sami abin da yake so na duniya amma baya da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan qat'an ba cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah zai alfahari da su ranar tashin alkiyama bane kuma hakan na nuni akan wajibi ne akan duk wanda ke bin manzon Allah sai yayi da'awa wannan kamar da muka ce kowa gurgurdan karfin sa wani ilimin shi curin ilimi ne ya tare ilimi da yawa da haka da'awan shi wajibcin da'awan sa dole ta yawa sama da wanda ilimin shi cikin cokali wani yana da dukiya mafi karanci dai zai je dan nemi wani abu ko da ba wai tarin dukiya mai yawa ba ya wajaba shi mai amfani da wannan dukiyar tasa yi da'awa zuwa ga Allah wani yana da matsayi shi ba ilimi yake da shi ba ba dukiya ba amma yana da matsayin da yake in ya zauna kawai mutum 100 za su zo su zauna a bayan shi shi ma wannan ya wajaba yi da'awa zuwa ga Allah gurgurdan irin zaman da Allah ya ba shi shine ce ana woman taba'in da ni da duk wanda ya fita farki na a daidai wannan guri ne sai malamai suka ce to wannan fasaran zai iya daukan fasara guda biyu tunda ya ce ad'u ila Allahi ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan hujja da ilimi ana woman taba'ani da wanda ya bi ni sai suka yi fasara guda biyu fasara ta farko suka ce zai kasance ad'u ila Allahi ala basiratin ana woman taba'ani woman taba'ani dinnan woman taba'ani dinnan zai kasance atafi ne akan ad-damir al-marfu' na cikin ad'u saboda ai ad'u fi'ili ne ai wane ne fa'ilin shine ad-damir al-marfu' din dake cikin wannan ad'u din ni ina kira sai kasance ma'anar sa ad'u ila Allahi wa man ittaba'ani yad'u ila Allahi ni dinnan aiki na tafarki na manhaji na shine ina kira zuwa ga Allah haka nan wanda ya bi ni shi ma yana kira zuwa ga Allah kamar yadda kenan da'awa ta wajaba akan annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan duk wanda ya bi tafarkin annabi shi ma haka da'awan ta wajaba akan sa an fahimci wannan fassarar da kyau bismillahirrahmanirrahim fassara abin nan fassara na biyu sai ya kasance wa man ittaba'ani aqaf ne ala dhamir al-munfasil الضمير المنفصل شيني أنا أولاً كان فسرة تفرقه سيكسن شي أدعو شيني الضمير المرفوع وانك يتشن أدعو له سيكسن شي أنا توكيديني تندى يتشي إنا كرا سيكسن خماني أيوان نني إنك هو توكيديني أرفا فاوين تو أفسر نبيكوا سيكسن شي أنا الضمير المنفصل بمعنى أدعو أنا ومن اتبعني يدعو ko kuma ala basiratin ana wa man taba'ani ala basiratin wato ni dinnan ina kan ilimi da yaqini da hujja haka nan duk wanda ya bi ta farki na shi ma yana kan ilimi da yaqini da hujja kene dan gabaki daya dai da a wannan tana da buƙatuwar nagartaccen ilimi babu hanyar da za a bi mutun ya da ba tare da ya san abin da yake da awar zuwa garin shi kuma ya nuni akan cewa da a wannan wajibi da'awa zuwa gawa ila Allah zuwa ga Allah ba ila nafsihi ba kar mutun ya da'awa zuwa ga kansa akwai wanda zai da'awa zuwa ga Allah amma manufansa shine a gane matsayin sa amma a zahiri haka da'awan yake yi zuwa ga Allah amma a ciki ne kuma zai ta fadin sakon kansa idan yana da sabani da wani a cikin da'awa zuwa ga Allah nan zai fushe takeicin sa zai zagi wanda ya ga dama zai yabi wanda ya ga dama a cikin da'awa zuwa ga Allah idan suna da sabani da wani to zaka rika jin sunan ka na fitowa ko sifofin ka na fitowa a cikin wannan da'awan ki da yake zuwa ga Allah kaga wannan ba yana da awani zuwa ga Allah ba yana da awani zuwa ga kansa ya kosar da bukatuwan kansa saboda me saboda duk wanda ya sabani da shi to zai rika jin sifofin sa da alamomin sa a cikin da'awan da yake zuwa ga Allah cikin alamun da ke nuna cewa mutun yana da awa zuwa ga kansa shine idan aka yabe shi a cikin da'awan sa sai ya kara mishi karfin gwiwa in aka zage shi aka aibanta shi sai ya raunana shi sai ma wani ya rika kida to kaga mutane ma duk ba su da imani wani ma sai ya kida mutane duk sun yarda me yasa saboda sun zage shi kuma alhalin shi yana da awa zuwa ga Allah ah to ai in da awa zuwa ga Allah kake yi ai in dai ba a zage Allah ba kai aka zage ka ai baka da wata matsala kila an fahimci matsala ta da kyau dan haka alaman da awa dai zuwa ga Allah alama ce na tsarkin niyya da tsaftace aiki da bin aikin nan akan ilimi da hujja da yaqini da tabbas to shine nan alqur'ani mai girma yake gaya mana ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani ina kan ilimi da hujja da yaqini ni da duk waɗanda suka bi tafarki na wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wama ana min almushrikin san ban kasance cikin masu shirki ba anan malami suka ce akwai wata latifa bai ce wa ma ana bi mushrikin ba sai ya ce wa ma ana min almushrikina san ban kasance cikin masu shirka ba ashe bai isa wai ka ce ba na shirka ba har kuma sai ka nisanci mushrikai yanzu ka zo ka ce ai ni ba na shirka da Allah eh mun ji baka shirka da Allah to amma kana zama da mushrikai kana tare da su a cikin harkokinka ne yau da kullum to kana nan da darsanin shirka a tare da kai tun daga qur'ani ya ce wama ana min almushrikin da ya ga dama da sai ce wama ana bi mushrikin kuma ni ba mai shirka bane to amma sai qur'ani bai ce ni ba mai shirka bane sai ce ban kasance ma cikin masu shirkan ba wato baya ga kasancewar ni karan kaina na nisanci shirkan to kuma na nisanci waɗanda suke so mushrikan ne da wannan sai ka gane ashe da'awan kiran haɗin kai a ce a zo a yi haɗin kai na addinai alhalin kuma da mushrikai wannan ban kaura da shiriri ta ne wannan da'awan ba za ta kai ko ina ba kuma wannan da'awan ba za ta taimaki addini ba wannan da'awan za ta ruguza addini saboda idan aka yi haɗin kai tsakankanin mushrikai da waɗanda ba sa shirka da Allah to mushrikan su ne suka ci riba saboda mafi karancin abin da zaka yi zaka tsarkake makaryaci ne a gurin masoyinka kai kuma a gurin mabiyanka idan yanzu malamin addini yadda aka yi haɗin gwiwa na addini da masu shirka na daga yahudu da kirista da sauran mushrikai da maguzawa da waɗanda suke shirka da Allah ko da dalilin addinin musulunci sai ka yadda wai an yi haɗin kai an yi haɗin gwiwa za ku rika taruwa kuna wa'azi tare kuna faɗi tare kuna bari tare ai mafi karancin sharrin da wannan zai jawo ka tsarkake makaryaci ne a gurin naka mabiyan kuma saboda idan aka ganka da wani mushriki kuna wa'azi tare kaman kana ce ma naka mabiyan ne wannan yana kan daidai idan kun ji da gare shi ku saurare shi kuma ku aiki da abin da yake faɗi mafi sharrin mafi karancin sharrin kenan to ballantana irin dasisa na kafirci da shirkan da zai zo a ƙarshen wannan ba kankanuwa bace qur'ani ya tabbatar da qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budu wala antum abiduna ma abudu wala ana abudu ma abantum a karshe dai ce lakum dinukum waliya din kowa ji da nashi kawai kowa ya ji da nashi kowa ji ya baza koman shi ta da'awa zuwa ga abin da ya dace wannan yana da awan Allah abin bauta uku wannan yana da awan akwai waɗansu waɗanda suke da sifofin Allah subhanahu wata'ala cikin malamai da shugabanni kowa yana da irin nashi shiriri ta to kowa ya je da awa mu kuma muna kadaita Allah subhanahu wataala muna tabbatar da tauhidi muna nisantan shirka kowa ya je ta da awa sa kawai lakum dinukum waliya din babu wani hadin guya tsakankaninka da mushrikai malai cewa ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab waliyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwaya ila an yuhidu Allah فإنهم أطاؤوك لذلك وأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab akhrajahu mala yace daga sayyidina abdullahi dan abbasi mun kawo takaitaccen bayani akan abdullahi bin abbas a baya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman lokacin da ya aike mu'adh bin jabal zuwa kasan yaman qala lahu sai manzan Allah ce masa kenan manzan Allah sallallama ya fara tura masu da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a kusurwoyin kasa da sassanta gashi ya aike mu'adh bin jabal zuwa kasan yaman ya aike shi a matsayin shine shugaba shine alƙali shine babban malami wanda zai karantar da su addini to lokacin da zai aike shi zuwa ƙasar Yaman to ga abin da yace masa shine zai kawo maka kuma malamai sun yi bayanin cewa wannan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa shekara ta 10 ne kenan yan waɗansu tsararun kwanaki ya rage manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa a cikin waɗansu riwayoyi ma suka zo lokacin da manzon Allah ke raka Mu'adh shi Mu'adh yana kan doki ko kan abin hawa dai manzon Allah sosai shi kuma yana tafiya da kafa bi abi humi salawatullahi wa salamu alayhi ƙarshe gurin tawalu da kaskantar da kai ga Allah shi Mu'adh yana kan abin hawa zai tafi shi kuma yana sosai yana kafa yana raka shi da za su rabu da za su rabu sai yake ce masa af ya Mu'adh akwai yiwuwan fa in ka dawo ba za ka same ni ba sallallahu alaihi wa alihi sallama yace sai dai a nuna maka kabarina wannan magana ne daga cikin maganganu masu tada hankali matuka da za su rabu ne yake gaya masa wannan magana a lokacin Mu'adh yana cikin gaban kuruciyansa dan bai wuce shekara 20 da wani abu a wannan lokacin shekara 20 da wani abu amma manzon Allah ya yarda da ilimin sa ya yarda da siyasan sa ta gurin gudanar da rayuwa ya aike shi kasan Yaman da zasu rabe yake ce mishi to in ka da akwai yawan ba za ka gani ba sai dai a nuna maka kabari na sallallahu alaihi wa alihi wasallama faja sai Mu'adh ya kasance yana jin wannan magana sai ya fashe da kuka kawai ya san an yi an gama wannan ita ce rabuwar su ta karshe da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi manzon Allah da yake abin da yazo yi a duniyan da'awace zuwa ga Allah sai ya ce ya Mu'adh kabar wannan kukan daga shedan ne me yasa ya ce mishi daga shedan ne saboda shedan na iya karya mishi zuciya ta sanadiyar wannan magana sai ya kasance ba zai sa himma gurin da'awa zuwa ga Allah nan ba yana iya karya masa zuciya ya sanya mishi damuwa ya je maimakon yi da'awa sai aga kullun ya tashi cikin damuwa ya kwanta cikin damuwa ya Mu'adh me ke damunka yace ina tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya hana da'awan eh wannan yana da kyau amma in ya hana da'awa kuma ya zama daga shedan in ya hana da'awan ya zama daga shedan manzon Allah ya dakatar da shi yace a nemi taimakon Allah to a wannan shekaran ma jagorori guda biyu manzon Allah ya tura da shi da Abu Musa zamu karanta a can cikin wannan littafi bayan an aike Mu'adh din shi ma an aike kuma Abu Musa har yi musu wata sananniyar wasiya tasa cewa ku hada kai ku sauƙaƙa mu al'umma yassira wala tu'sira bashira wala tunfira yace ku sauƙaƙa mu al'umma kada ku tsananta musu kuma ku hada kanku ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza manzon Allah ya musu wannan wasiya ya tura Abu Musa ce shi ma ya je ya fafata da'awa to lokacin da manzon Allah ya aike shi zuwa ƙasan Yaman qala lahu ga abin da annabi ya ce masa innaka ta'ti qauman min ahlil kitab ya Mu'adh ka sani cewa fa kai yanzu zaka tafi gurin waɗansu mutane ne waɗanda suke ahlul kitabi ahlul kitabi sune yahudu da nasara yahudu da nasara ko da kirista da haka ka sani tun farko yana da kyau ashe idan mai da'awa zai je da'awa ya zayaye dirasa ya gane su waɗansu mutane ne zai je ma da'awa zai je ma wa'azi zai je ma nasiha kare kasance baga-baga kawai kaje kawai baka san yanayin mutanen gari ba baka bincike ɗabi'unsu ba baka bincike sana'o'insu da mu'amalolinsu ba kawai kaje idan ka arife kawai ka miƙe kace jama'a assalamu alaikum zaka fara da'awa a'a manzon Allah ya ce mishi innaka ta'ti qaumin min ahlil kitab ka sani cewa zaka tafi gurin waɗansu mutane ne waɗanda yake ahlul kitabi. Me yasa ya bashi wannan yankin? Saboda ahlul kitabi mutane waɗanda yake suna da zurfin ilimi kuma kangararru ne, sun iya kawo shubuhohi da ƙarirai da juyar da gaskiya ta koma ƙarya, da juyar da ƙarya ta koma gaskiya. To ashe tun anan an fara gaya mishi kai kintsi kuma kai shiri. Shi yasa idan zaka tura mutane zuwa ga da'awa, karka ce to salamu alaikum mutanen masallaci, do Allah ga kauye, ko can do Allah a rika zuwa da'awa. A'a, tsaya ka fitar da tsari mai kyau. Mutane guri kaza ku je masallaci kaza, mutane gurin kaza ku je kauye kaza, ga irin littafin da ake so ku karanta. In so samu ne ma ka zauna ka karantar da su littafin, ka karantar da su irin asalim salo 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 na da'awan da kake so su amfani da shi. In so samu ne ma ka rika fita da su kana nuna musu a daidai guri kaza kamata ai kaza ne, a daidai guri kaza a bar abu kaza. Saboda ga annabi na gaya Mu'az cewa lalle kai zaka je gurin waɗansu mutane ne ahlul kitabi, suna da wani tsohon ilimi a tare da su. Kenan ashe da'awan da zaka yi ma masu ilimi ba irin ta zaka yi ma jahilai ba, da'awan da zaka yi ma ƴan ƙauye ba irin ta zaka yi ma ƴan binni ba, kowa da irin salon da zaka yi mishi da'awar sa. Da wannan malamai ma suke cewa waɗanda ake ma da'awa sun kaskashi uku. Akwai masoya waɗanda yake su gaskiya kawai suke nema su ji su ɗauka, irin ku da kuke zaune yanzu anan. Masoya ne wanda yake kawai gaskiya kowa ke nufin ya ji ya ɗauka. To irin wannan su abin da ake musu shine da'awa kawai ta hanyar a gaya musu gaskiya, ba yi da buƙatun sai kai musu wa'azi. Kawai a da'awa kawai zaka gaya musu gaskiyan ne, gaskiyar kawai zaka gaya musu. Kawai kun ji nasi kaza, kun ji nasi kaza, kun ji nasi kaza. Wannan ƙauna da soyayyan zai rufe musu waɗansu ƙofofi na sharri, ba ma za su lalubo ƙofofin sharri ba. Wannan kwaɗayin gaskiyar da ke cikin zukatansu kawai nasi suke nema, su gane yadda ake yi kawai za su ɗauka su. Akwai waɗanda ake musu da'awa na biyu, shine waɗanda yake sun kishiyanci gaskiyan, ba gaskiyan suke kai ba, amma saboda rashin sanin gaskiyan ne. Da za su gane gaskiyan nan take za su bar ƙaryancin kuma su dawo su yi gaskiyan nan, amma ba su san ta ba. To su waɗannan za ka yi musu da'awa kuma sai ka haɗa bil mau'izatil hasana, da wa'azi mai kyau ta hanyar ka kwaɗaitar da su, ka gaya musu targhib, ka gaya musu tarhib, ka kwaɗaitar da su, ka tsoratar da su, ka zabarar da su, sai ka haɗa musu da wannan. To akwai kashi na uku waɗanda suke kan ƙarya kuma abokan faɗa. Ƙarya suke kai kuma abokan faɗa, sun zara takobinsu suna shirin ka zo su yi faɗa da kai. Suka ce irin wannan shine wajajilhum billati hiya ahsan, su kuma za a tsaya kuma baya ga an yi musu da'awa, an yi musu wa'azi, sannan kuma za a yi jayayya da su billati hiya ahsan. In ta kama a yi muƙabala ne za a yi muƙabala. An je gurin kiristoci ne suna da waɗansu shubuhohi, suna da kaza, suna da kaza, to sai a zo kuma a tsaya a baje koli a yi musu raddi, a kafa musu hujja da littattafansu. Wajadilhum billati hiya ahsan. To haka ƙa'idan masu waɗanda ake da'awa gare su suke. Nan dai gashi manzo Allah ya gaya mishi Mu'az, kai shiri ka tattali hujjoji da kyawawan bayanai da hujjoji na hankali da na shari'a, domin ka san Yahudu suna da shubuhohi, suna iya zuwa ga gaskiya nan da nan sarkitar da ita, su ɗauko wani wata mas'ala mai wahala su jefo maka. In baka sani ba su ce kun gani ga yanayin jahili. Kenan ashe idan zaka fara da'awa sai kayi kintsi, sai kayi kintsi da tattali. Kintsin da zaka yi na ilimi, tattali da zaka yi na ikhlasi, kamar yadda muka karanta a wancan aya ta baya, na ikhlasi da sanin yanayi da halaye na waɗanda zaka je kai musu da'awan nan. Idan kai wannan sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala, sai ka faɗa cikin da'awar ka. To annabi ya ce masa innaka ta'ti qaumin min ahlil kitab, lalle kai zaka je gurin waɗansu mutane da wanda yake cikin ahlul kitabi ne, yahudi da kirista. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, sai kasance kenan awwala ya zama khabaru kana, ko ba an ce falyakun ba? Ga waɗanda suka karatu na Hausa sai akwai kana wa akhawatu, wato akwai ismu kana da khabaru kana. To falyakun awwala kenan shine khabarun muqaddam. Menene ismu kana? Shahadata a shahadatu falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu alla ilaha illallah ya kasance abu na farko da zaka fara musu da'awa zuwa gare shi kullu da kalman falyakun awwala ma tad'uhum abu na farko da zaka fara musu da'awa zuwa gare shi shine shahadatu alla ilaha illallah su shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko kuma falyakun awwalu ma tad'uhum ilay shahadata shine khabaru kenan kana la ilaha illallah ta zama ita ce farkon abin da zaka fara musu da'awa akan ta duka dai kusan dai ma'anan ɗaya ne duk kusan dai ma'anan ɗaya ne amma kaman a ce la ilaha illallah ta zama farkon abin da zaka fara musu da'awa akan ta yafi karfi fiye da a ce abu na farko da zaka fara musu da'awa akan ta la ilaha illallah duka abin ɗaya ne amma akwai wanda yafi karfi in aka ce la ilaha illallah ita ce abu na farko da zaka fara da'awa dole wannan ya kama tunaninka sosai amma aka ce abu na farko da zaka fara musu da'awa kai ita ce la ilaha illallah akwai yuwan yana zuwa gurin sai dan ga wani ne sai ya ce bari mu fara musu magana akan sallah to can ku wancan fassara na biyu an yanke mishi ne la ilaha illallah ita ce abu na farko da zaka fara musu da'awa zuwa gare ta kuma shine muhalli shari'acin wannan hadisi cewa duk inda kaje zakai da'awa to zaka fara da'awa ne zuwa ga kalimatu la ilaha illallah a gane ta da kyau a fahince ta a fahinci sakon da ke cikin ta a fahinci kishiyanta kuma a gane cewa wajibi ne a zo ai kira zuwa gare ta kun fahimci matsalan da kyau na farko dai a gane ta da kyau a iya furci da ita a gane ta da kyau la ilaha illallah muhammadur rasulullahi a iya furci da ita a gane ma'anarta babu abin bauta akan gaskiya da cancanta sai Allah ba babu abin bauta sai Allah ba akwai ababin bauta kuma bayan Allah da yawa akwai mai bautan zuciya akwai mai bautan matarsa akwai mai bautan malamin sa akwai mai bautan shugabanni akwai mai bautan gwinki ko babu to ashe akwai ababin bauta da yawa kar ka ce meye ma'anar la ilaha illallah ka ce babu abin bauta sai Allah akwai ababin bauta kuma bayan Allah amma zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil babu abun bauta akan gaskiya da cancanta bi ma'ana ba alfarma ba ba alfarma ake ma Allah ba lokacin da ake bauta masa a matsayin aka dauke shi abin bauta ba alfarma bace ba taimako bane akan ya cancanta ne abubuwan da yake na cancanta suna da yawa ba za su kira dugu ba mafi karanci dai kace shi ya samar da kai daga rashi shi ya halice ka shi ya baka ji da gani shi ya baka tunani shi ya baka ido ya baka kaza duk ni'imomi shi ya maka to haka ne ya cancanci ka bauta masa to zalika bi anna Allah huwa al-haq kina shi Allah madaukar sarki abin bauta ne akan cancanta abin bauta ne ba a matsayin ana taimakon sa ba to wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah a gane ma'ananta kuma a gane sakon da ke karkashin ta yayin da mutum ya furta wannan kalma a daidai wannan lokaci fa yana bata duk wani abin da za a dauki bauta akai masa ne koma bayan Allah a daidai wannan lokaci yana kasanta duk wani tsari duk wata doka koma bayan dokan Allah a daidai wannan lokaci yana cewa Allah shi kadai ne a cikin rububiyyansa da uluhiyyansa da sunansa da sifofinsa duk inda aka raba ma Allah tare da wani to an yi shirka da Allah koda baka fadi ba to abin da sakon da ke karkashin wannan shi yasa kamar yadda zamu karanta a cikin wannan littafi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tallata wa Abdul Muttalib lokacin da yazo mutuwa yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjilaka biha indallah ya kai kawuna bafana fadi la ilaha illallah kalma ɗaya ce ta kake so ka fadi ni kuma zan shiga in fita a gaban Allah in tabbatar da ta ce ce ka la ilaha illallah ko nake so ka fadi in kai ne yanzu ka ji wannan kalmar sai ka ce to me kawai ya fadi mana la ilaha illallah to su larabawa ne sun san sakon da ke karkashin wannan kalmar har Abu Jahal a lokacin sa yake ce ma Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu kai Abu Talib kana son ka ce la ilaha illallah ka kazanta addinin Abu Talib Ha, me alakance wa la ilaha illallah da kasanta addinin Abu Talib. Kenan ashe akwai wani sako ne dake karkashin la ilaha illallah wannan. Kana fadi to duk kudannan sakonnin sun bayyana. Ko da baka fadi sakonnin da bakinka ba. Ashe kana cewa la ilaha illallah. A daidai wannan lokaci kana cewa addinin iyayenmu da kakanninmu, addinin shugabanninmu da malamanmu duk ƙarya ne in dai ba la ilaha illallah ba. Ashe kana zagin duk wani abin bauta ne kuma bayan Allah. Shi yasa shi manzon Allah sai ya ce qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi. Fa la ilaha illallah kalma ɗaya ce takni kuma zan shiga fita a gaban Allah in tabbata ta ce ce. Shi kuma Abu Jahal sai ya rika atargaba an millati Abdul Muttalib. Yanzu kana son ka kasanta ka bata addinin iyaye da kakanni ne, ka bata addinin Abdul Muttalib, kana son kenan ka zagi iyayenmu da kakanninmu. Ila kun gane abin da nake nufi. Ashe la ilaha illallah akwai wani sako a karkashinta. Akwai wani sako a karkashinta. To kai musu bayani su gane sakon. Sannan kai musu bayani akan dole kuma a nisanci kishiyanta. Ita ce shirka da Allah. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. To idan an gane wannan da kyau kuma sai ka ƙara musu wata da'awar akan to dole ne kuma fa in ka gane la ilaha illallah wannan ka gane ma'ananta, ka gane sakon da ke karkashinta, kuma ka nisanci kishiyanta, to dole kuma ka kirni mutane akan su zo su yi ta. Idan baka yi haka nan ba to baka cika kai ma musulmi ne kirki ba. To shine annabi ke ce masa, "Wal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah." Idan ka sami ahlul kitabi din nan, to farkon abin da zaka fara musu da'awa, to shine ka kirni su akan su kade ta Allah subhanahu wata'ala ba tare da sun yi shirka da shi ba. A daidai nan akwai dan wani abin da ya kamata mu lura. Kaga dai Yahudi suna da ilimi ko ba su da shi? Suna da ilimi. Qur'ani ma shede su akan utu nasiban minal kitabi. Allah ya yarda cewa an ba su rabo a cikin ilimin littafi. Amma yau gashi an ce aje a kiranye su zuwa ga la ilaha illallah. Wannan na nuni ashe kana iya samun bijimin malami. Ilimi kaman ya zuba a ƙasa kaman ya farara amma kuma ya jahilci la ilaha illallah. Kun fahimci wannan? Akwai yiwuwan ka samu wani babban malami amma bai san komai akan la ilaha illallah ba. Da haka yana da buƙatun shi ma ya masa da'awa. Wannan na daga cikin abin da ke ruɗar da mutane. Sai aga to malam wane duk a garin nan fa wane ya ilimin sa. Su da suke ilimi suka yi da suke ilimi tun zamanin kaza da kaza da kaza duk kusan littattafan fa furu'a din nan fa duk a gurin su aka yi. An yi ahalari, an yi ishmayu, an yi iziya, an yi risala, an yi lawali da sani. In ma da falisu da radio duk an yi. Ko ba haka ba ne? An yi makama, an yi milhatul i'rab, an yi waye, an yi littattafai ga su nan. A babin lugha, a babin fiqhul malikiyya. Don ko fiqhul ma na malikiyya. Na malikiyyan ma sashi ɗaya. Don malikiyyan ma ba sashi ɗaya ba ne. Akwai waɗansu jigajigan malikiyyan ma da yake mu kusan wannan yammacin ƙasa ma mu ba mu san su ba. Fiqhul su ɗin al-Imam Ibn Abdul Barr. Su al-Imam al-Baji duk ba mu san mafi yawan fiqihun su ba. Ko wannan littafin nan na kusa, wannan Bidayatul Mujtahidi, galiban zaka ga mafi yawan ba a san fiqihun da ke ciki ba. Kawai dai wannan silsilan ahlul ishmawi iziya risala lawali da sayi iya kan fiqihun malikiyan da muka sani kenan. Ko malikiyan wallahi ta mafi haka fadi. To ballantana kuma sauran mazahib, ballantana sauran madhabobi na malamai ga sanin bila adadi. To sai wani ya rudi a ce an ya malami kaza yau shekaran shi kusan 70 yana karantarwa, a ce wai yana shirka da Allah. A in fa shirkan yayi fa shirkan ne saboda ga ahlul kitabi, saboda ma tsaban su an ba su littafin ma haka Qur'ani yake kiran su ahlul kitabi. Ahlul kitabi su da littafin ma aka yi jibinta su dan a gane su. Amma kuma ga su sun jahilci la ilaha illallah. Ga manzon Allah ya tura musu wakili ya ce fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Kaga to yana da kyau ka fahimci wannan. Kenan komin malantan malami sai ya tsaya ya karatu la ilaha illallah. Kar ku manta a baya can annabi Musa da ya nemi a bashi wata kalma da zai rika ambaton Allah da ita, da ya ce aka ce mishi la ilaha illallah sai ya ga to kamar ai kowa ya san wannan. Amma da Allah ya kara masa haske akan la ilaha illallah fa sai gashi ya gane tartar. Wa in kana hadisan da'if ne amma mun kawo dan sadisai cikin rayin Ibn Hibban da Tirmidhi waɗanda yake kuma hadisai ne su kuma ingantattu. Ka gani? To da haka yana da kyau a fahimci wannan. Ash'ariya ba? Wannan yana da kyau wannan tsokacin. Ko masu bin fiqihun suka ce amma a fiqihu a furu'a sai a bi malikiyya, amma cikin aqida za a dauki ash'ariyanci ne kuma. Laqiya menene wal qidam wal baqa'u wal mukhalifatu lil hawadith. Duk wannan shiriyi tani Qur'ani bai san da wannan ba. Kaw huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim. Shi Qur'ani ya sani, amma wal qidam wal baqa'u lin nasi bai zo da wani al qidam al baqa'u ba. Wannan tauhidin ash'ariyanci ne. Kamar yadda muka yi bayani kwanaki, shi ma Abul Hasan al-Ash'ari din ya bar wannan aqidar tasa. Idan aqidun da ake karanta a cikin littafin Hayatul Islam, wannan aqidu ne ba aqidun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa bane. Aqidu ne wanda yake can na ash'ariyanci al-ash'aira. Za mu zo kansu insha Allah ta'ala idan mun shiga al-aqidat al-wasatiyya bayan wannan littafi. Za mu magana akan aqidu insha Allah ta'ala da wannan abin nan firaq din. To malai yake cewa fi riwayatin awatar riwayat al-Imam al-Bukhari cewa yayi ka kira su ila an yuwahhidu Allah, ka kiran Yesu akan su kadai ta Allah. Ashe an yuwahhidu Allah ai shine at-tauhid din. An yuwahhidu Allah su kadai ta Allah, ashe kadai ta Allah ita ce la ilaha illallah. Ila an fahimta. Shi yasa kaga a wannan littafi sunan shi Kitabut Tauhid, amma sai ka ji ina ta magana akan la ilaha illallah. To ashe da la ilaha illallah da at-tauhid abu ɗaya ne. An fahimci wannan da kyau jama'a musulmi? Malai ce fa inhum ata'uka lizalik, in akai dace suka amsa maka sun kudurta wannan cewa la ilaha illallah, sun karbe ta, sun fahimce ta, sun gane ta da kyau, kuma sun yi ta, sun fade ta, to in sun yi maka wannan da'an fa alimhum, to ka sanar da su kuma annallahu aftarada alaihim khamsa salawatin, Allah subhanahu wataala ya wajabta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla, a cikin kowane dare da yini. Amma fa sai sun gane wancan, sai sun gane wancan, sannan ka gaya musu wannan, sannan kai musu magana akan sallah. Wani idan yaje zai da'awa a ƙauye masalan, idan yaje sai ga basu iya sallah ba, basu iya karatun alqur'ani ba, basu iya ruku'u ba, basu iya sujuda ba, kila mahal jalsatul isra da ga basu iya ba, shi kuma sai abin ya mishi zafi, basu iya jalsatul isra ba. Da haka ana gama sallah zai miki yi nasiha, manzon Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuga ina sallah. Yanda ko manzon Allah ke sallah shine zai yi kaza zai kaza, kuma in ya dago daga raka'a ta farko sai ya zauna, sannan ya dunkula hannun shi miki ina ruwan da'i. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illallah, duk yalo wannan ya zo daga baya. Yi kokari ka nuna musu Allah, su gane Allah. Tallahi akwai kauyekun da suka ji in ka tambaye su waye Allah, ba san Allah ba. Sai dai kawai sun san Allah a baka irin wannan fadin da muke, ai mun san Allah. Ballantana ka tambaye su, to me ya haƙin Allah akan ka? To da wani haƙi ne dama? Kawai da Allah shine Allah. Ko ba masu irin wannan fahimta? Waye Allah? Allah ai shine dai Allah. To waye shi Allah? Ba zai iya bayani ba. Bai san shi ba. Bai san haƙin Allah kansa ba. Bai san makasudin zuwa shi duniya ba. Wallazina kafaru tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am, ya'kuluna wa tamatta'una kama ta'kulu al'an'am wa narbu fawallahu. Akwai wanda yake kawai su dai su ci su sha dan su rayu. In ka tambaye su meye kake ne, menene babban makasudin ka? Manufan mutum Allah ya bashi dan abin yi, dan sana'ar shi, dan samu ya auren shi, ya dan sami abin da zai rika ci yana sha ya rufa makan shi asiri. Shikenan shi iya tunaninsa. Da haka yana ci ya sha din ya rayu ne, yana rayuwa ne din ya ci ya sha. Ba shi da wani katamamman manufa a kan haka. To da haka abinda za ka fara shi ne ka fara masa da'awa zuwa ga Allah. A tsaya a sanya hikima, a sanya wa'azi mai kyau, a kiran Yesu su gane Allah, su gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga lokacin nan kuma sai a cincida, kuma sai a tafi gaba, sai a je maganan sallah. Shi ma sallah in ka tashi sai ka gaya musu sallah irin sallan da za su gani. Ba lalle ka je bayanin sallah kana bayanin jalsatul istira ba. Ka dubi hadisin musi'a salatihi. Ka ji manzon Allah ya gaya mishi da jalsatul istira a ciki? A wannan gaban ba ana maganar jalsatul istira ba. maganan kawai menene za a yi sallan shi ta karba aurin Allah ba ana maganan yanzu mukammilat abubuwan da za su ƙara cincinta sallan ta cika makil bane yanzu kawai ana son ya salla ne wanda Allah zai karba a hankali ana nan kuma ya rika gane waɗansu abubuwa na darajoji da ɗaukaka da falaloli to haka ake yi sai karɓa bi a hankali akwai wani wanda ya ma zo shi ce shi fa ni fa wannan ma'alimu daida na tuka wala daita ta ma'af ya manzo Allah ni irin wannan gurranin da kake da kai da Mu'adh ma fa ni duk ban san shi ba karatun fata da annabi ke da karatun sura shi duk bai san shi ba bai kuma iya ba me annabi ya ce masa in ka tashi sallah baka iya wannan baka iya ba to in ka tashi sallah ka ce Allahu akbar sau ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar sami Allah kawai abinda ake so kawai faɗo wannan kalmomi yanzu ana neman ne a yi sallan kawai sallan da Allah zai karba dama me yasa kon dake cikin Fatiha me yasa kon dake cikin sura shine subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to haka ake bin da'a wannan tana da buƙatun ilimi mai zurfi shi yasa idan aka ce za a shirya ma masu da'awa seminar za a shirya musu bita to karka ci haba da'awa kuma sai an shirya maka ga manzon Allah ya shirya Mu'adh bin Jabal bita na musamman saboda me ne za a tura shi primary za a tura shi assignment akan zai je da'awa zuwa ga Allah to idan sun amsa maka ka ga ya musu sallah a cikin dare da yini sallolin nan guda biyar kenan fa inhum afa'uka lidhalik idan sun amsa maka wannan fa alimhum to ka ilmantar da su أن الله افترض عليهم صدقة للي الله سبحانه وتعالى يا فرلن تاموس صدقة تأخذ من أغنيائهم وإن ذاك الإيتا دقا وتأينهم ما سأزكنسوا فترد على فقرائهم أما يدي إتزوا قتلك وانسوا ينسون قاين صلى فأتنك الأزوا قذكا خاصاً زكا نادقتك أبوبون دع الأمم مددامة صرف كان أكي musamman abin da ke da alaka da amfanin gona wannan bil munasaba musamman abin da ke da alaka da amfanin gona zaka ga akwai manoma daga cikin mu da yawa ko a birni ko a ƙauye sai kaga mutun yayi noman sa kwata-kwata ma bai zo mishi a cikin tunani cewa akwai haƙin Allah a cikin wannan abin da ya noma ba akwai wanda zai samu buhu shida duk wanda ya samu buhu shida zakkan da ke ciki kusan rabin buhu ne ina jin buhu shida ne zan saka ko buhu shida kawai misali dan tiyoyi ne dan tiya nawa ne haka ba yawa yake da shi ba kawai ka dauka daga buhu shida duk wanda ya dauke ya samu buhu shida to zaka ga akwai haƙin Allah da ya waje bai fita kuma wannan haƙin ba fa irin wanda zaka dauka sai ka dauka ka ce to bari in ba iyali na ba a bada zakka a cikin gida duk wani wanda haƙƙin shi ke wuyanka akan ka ciyar da shi ba a bashi zakka amma sai ga mutum ya buhu 20 amma kwata-kwata ba bai tuna da haƙƙin Allah a ciki ba bai tuna da haƙƙin Allah a ciki ba ko a ƙauye ko a birni wannan na daga cikin ababen ban tsoron da muke fuskanta a cikin al'amarin noma a ƙasar nan ana noma amma ba a fitar da haƙƙin Allah kuma Allah na iya sake juyo mana da yunwa da fatara da miyata wa ya sanar da kai ma irin wannan tsadan abincin da tsadan kayan masarufi duk yana da alaka da rashin zakka da mu ba ma fitarwa wani lokaci akan samu wanda ya buhu shidan sai dan iya rufe ido ya fitar da buhu daya to mutum ya buhu 1000 kusan buhu nawa kenan ya kamata ya fitar a bai kai 100 ba na ushiri ne ma ƙwarai da gaske to sai kaga mutum yana ganin kai anya bari abinda da za a yi yanzu idan na sayar mutane ma san ma fi bukatun kuɗin a yanzu kai me yasa ka bukaci wannan hatsin kai ma ka je ka nemi kuɗin mana me yasa ka je kai noman sai mutum ya fara dabarbari sai ya sa kuɗin a account sai to jama'a wannan na daga cikin abin da ke jawo fitina a cikin al'ummarmu na san zakkan dukiya ba kowa ke iya yi ba sai su wani da wani ban sani ba anan akwai wanda yake da raran miliyan 1,100,000 ina ganin kamar a yanzu zakkan ta kai miliyan 1 da wani abu watanni uku bayan nan na san miliyan 1,300,000 da 400,000 amma yanzu dai na tabbata ta wuce miliyan amma ban san misalin ba saboda zaka kusan duk sati sati biyu tana canzawa yanzu kar ka rika ita ma dai akan wannan kalanda da suka fita tun farkon shekara kullun sati 1 biyu zaka ga yanzu tana ta canzawa da Allah waye ke da rarar miliyan 1 yanzu a cikin account daga bara zuwa bana da Allah wanda ke da rarar miliyan 1 daga hannu dan magana shin aka ta Allah sarki Allah ya ma albarka yaro ga wani yaro tun daga hannu kina da rarar miliyan 1 ina da rarar miliyan 1 shi ne gana abin da shi magana ba to ala ayi hal na kudi ina dan wahalan fitarwa ga talakawa ire-iren mu wanda zai ace miliyan 1 da wani abu ya raranta har ta shekara bai kalle ta ba yana da wahala amma na amfanin gona ga nan duk kuma fi yau muna yi na dabobi ma yana da wahala duk da yake masu kudin duk da su suke yi a ce tumakai sai sun kai guda nawa 40 abin nan shanu nawa raƙuma nawa 5 amma shi ba raƙumi zaka fitar ba zaka fitar da akuya ne kun fahimci matsalan kaga wannan sai masu arziki sosai amma dai na amfanin gona dai mafi yawan mu muna yin wannan Allah ka taimake mu rika ba da zakka tunda dai mun yi imani da Allah kuma muna sallah to wannan zakkan fa tana nan tana aiki akan mu currently sosai yanzu to shine yake cewa to in sun maka da'a ka gaya musu akwai zakka da Allah ya dora za su bada za a karba daga maudatan su a kaima talakawan su ka jin da ke raba zakka kenan ba za a dauka daga maudata ne su rika yanyana ta wala kakku zama da ita dolatan bainal aghniya minkum amma da ita tsakankanin masu arziki ba a in an karba daga mai arziki sai a kai ma talakawa fa innahuma fa'uka lidhalik fa iyyaka qara'im amwalihim wattaqi da'watil mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab akhrajahu insha Allah ta'ala akai za mu tafi sati mai zuwa abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka koyi Allah gafarta Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah kai mana gudun mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka kara mana yalwa da bubi da haske Allah ka raba mu da talauci da wahala da kunci da kakani kai ya Allah karaya da mu akan shari'a ka karbo rayuwar mu akan ta ranar tashin alkiyama ka tada mu tada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك